Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ƴan fansho a jihar Kano sun gudanar da zanga-zangar lumana a yau domin matsin lamba ga gwamnatin jihar ta biya haƙƙoƙinsu na ritaya. Za kuma mu leƙa jihar Zamfara inda ƴan bindiga suka kai hari da yammacin jiya a garin Zarma. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis, ɗan sanda a Thailand sun ce wani tsohon ɗan sanda ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a arewa maso gabashin lardin Nambua Lamphu, inda ya kashe akalla mutane 37 ciki har da yara 22 a ɗaya daga cikin mafi munanan hare-hare a tarihin ƙasar, kuma ɗaya daga cikin mafi muni da ya shafi yara a duniya. Mahukunta sun ce maharin ya koma gida inda ya kashe matarsa da ɗansa kafin ya kashe kansa. ‘Yan sanda sun ce maharin, wanda ke ɗauke da bindiga da kuma wuƙa, an bayyana sunansa da Panya Kahamrab, mai shekaru 34, tsohon jami'in ɗan sanda aka kora daga aiki a bara saboda amfani da miyagun ƙwayoyi. Shaidu sun ce maharin ya tunkari gidan kula da yara a yankin karkarar Naklan jim kaɗan bayan tsakiyar rana. Kakakin ‘yan sanda ya ce ma’aikatan gidan kula da yaran sun kulle ƙofa lokacin da suka ga yana ɗauke da makamai, amma sai ya kunna kai ciki ta hanyar bugu ko harbin ƙofar. Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango SRBM da sanyin safiyar yau Alhamis ɗin nan, yayin da jami'an diflomasiya na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi muhawara kan yadda za a mayar da martani kan harba wani makami mai linzami da aka harba kan Japan kwanaki biyu da suka wuce. Gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi shi ne na 6 a cikin kwanaki 12, kuma ya zo ne bayan da wani jirgin Amurka USS Ronald Reagan ya koma ruwa kusa da Koriya ta Kudu don ƙara yin atisayen sojan ruwa na ƙasashen uku. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya ce ba za a amince da harin makami mai linzami da aka harba a ‘yan kwanakin nan ba. Ministan tsaro Yoshikazu Hamada ya ce sabbin makaman masu linzami watakila sun tashi a wani yanayi mara kyau, yana minana ta cewa ƙaruwa ayyukan tada hankali barazana ce ga zaman lafiya da tsaro na Japan da yankin da kuma ƙasashen duniya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jami'in Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha ta yi ɓarin wuta a kan wasu gine-gine a Zaporozhye, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla biyu. Alexandra Staruk, gwamnan yankin Zaporozhye, ya wallafa a shafin Telegram cewa wasu mutane biyar sun makale a baraguzan ginin bayan harin. Ukraine ce ke da iko da birnin, amma yankin Zaporozhye galibi Rasha ce ke mamaye da shi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanya hannu kan wata doka jiya Laraba, inda ya ayyana cewa ƙasar Rasha ta mamaye Zaporozhye da wasu yankuna uku, matakin da Ukraine da ƙawayenta na yamma da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi tir da matakin da ya saba dokokin ƙasa da ƙasa. Zaporozhye nan ne yake da tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, kuma hare-haren da aka kai a yankin a cikin ‘yan watannin nan da suka wuce ya haifar da fargabar duniya na bala'in nukiliya. Jami'an tsaron gabar tekun Girka sun faɗa yau Alhamis cewa aƙalla mutane 16 suka mutu bayan da wasu kwale-kwale da ke ɗauke da bakin haure suka nitse a wasu haɗura daban-daban. Hukumomin ƙasar sun ce wani kwale-kwale ɗauke da kusan mutane 40 ya gangaro kusa da tsibirin Lesbos da ke gabashin ƙasar kusa da Turkiyya. An gano gawarwaki 15 tare da ceto mutane 5, yayin da ake ci gaba da neman sauran bakin hauren. Kwale-kwale na biyu ya gangaro gabar tekun tsibirin Ketira bayan da ya yi karo da duwatsu. hukumomi sun ce an ceto mutane 30 daga kwale-kwale na biyu. Dukkanin jiragen biyu suna aiki ne a cikin iska mai karfin kilomita 100 a cikin sa'a guda. Bakin hauren galibinsu suna isa girka daga makwabciyar ta Turkiya, amma masu safarin mutanen na yin amfani da hanyoyi da suka fi tsayi da hadari don kaucewa sintirin jami'an tsaro a tekun Aegean. Shenzhen shi ne yanki na baya-bayan nan na kasar Sin da ya fuskanci takunkumin hana zirga-zirgar COVID-19 yayin da Sin ta kara daukar matakan shawo kan cutar gabanin babban taron jam'iyyar Communist a ƙarshen wannan watan. An dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da motocin safa a ciki da wajen yankin mai mutane miliyan 22, kuma an rage yawan fasinjoji da ke shiga jirgin sama da kashi 75 cikin 100, kamar yadda rahotanni suka bayyana yau Alhamis. Kamar yadda yakan fara na dokokin sun na manufar zero covid, matakan sun yi kamar ba su dace da adadin da aka gano ba. Hukumar lafiya ta kasar ta sanar da waɗanda suka kamu 93 a Shenzhen a jiya Laraba da kuma 97 a yau Alhamis, dukkansu ba su da alamomin cutar.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Yan fansho a jihar Kano sun gudanar da zanga-zangar lumana a yau domin matsalar lamba ga gwamnatin jihar ta biya haƙƙoƙinsu na ritaya daga aiki da kuma yadda gwamnatin ke yanke musu fanshosinsu na wata-wata. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da shi.
Sai an ba mu garatuti.
Sai an ba mu garatuti.
Fiye da naira biliyan 36 ne yan fanshon suke bin gwamnatin jihar Kano bashin kudaden gratuity, wato wasu kudade na musamman da akan baiwa ma'aikacin da ya ritaya daga aiki bayan ya kwashe shekaru 35 yana aikin gwamnati ko kuma ya cimma shekaru 60 daidai a duniya. Yanzu haka dai dimbin ma'aikata ne ke dakon haƙoƙin suna ritaya a jihar Kano bayan cimma wancan wa'adi na doka waɗanda suka kunshi ma'aikatan ƙananan hukumomi da malaman makarantun firamare da sauran rukunin ma'aikata a matakin jiha. Al'amarin da ya tilasta gudanar da wannan zanga-zanga ta yau, kamar yadda shugaban ƙungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Kano Kwamare Salisu Amar Gwale ke faɗi.
Shekara shida aka yi da rabi muna da matsala ta mutane suka bar aiki ba a biyan su gratuity kudin sallama, sannan kuma fansho ma na wata ana kuma bi ana yanke kudin nan, amma kudi ne da aka ce na karo-karo wannan ibarar ma'aikaci ya bayar gwamnati bayar. Gwamnati ita ba ta bayar da nata kudin. Akwai issue da aka ce na gratuity kudin sallama, akwai issue na monthly pension da ake yanka fansho, shi ma muna san a daina wannan abun. Kuma a maiwo da mutane kudin su da aka yanka for over 2 years, kudin nan yayi amounting to over 2 billion karin fansho da aka yi da ainihin kudin albashi. Amma jihar Kano kaga mun rubuta mata takarda, kaga bace compliant da ainihin wannan implementation din ba.
Zanga-zangar ta yau da ta wakana ne karkashin jagorancin kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano, har ma shugaban kungiyar Kwamar Kabiru Adomin Jibir ke cewa
kungiyar 'yan fansho tana karkashin kungiyar kwadago ta jihar Kano, kuma sun kawo kokensu akan cewar kungiyar kwadago ta wuce musu gaba domin su je su kai kokensu wajen mai girma gwamnatin jihar Kano. Su abinda 'yan fanshon jihar Kano suke bi ya kai kusan biliyan 36.9, to wannan ita ta sa muka fito domin na farko a dakatar da wannan yanka da ake yi, kuma a biya su haƙƙinsu abinda aka yanka, sannan kuma a biya masu gratuity haƙƙinsu. Kuma a baya mun sha tattaunawa da gwamnati da kuma rubuce-rubuce na takardu wanda kuma hakan bai haifar da ɗa mai ido ba. Kuma wannan tsari yana ɗaya daga cikin abinda doka ta ƙungiyar kwadago ta bayar cewa idan ka yi dukkan waɗancan abu bai yiwu ba to ka fito ka gudanar da wannan.
Gaban ma'aikatan jihar Kano Alhaji Usman Bala shi ne ya karɓi koken 'yan fanshon a madadin gwamna Abdullahi Umar Ganduje.
Wannan buƙatu gwamnati za ta kalle su, dama tana kallon su. Abinda ya fadda gibi da ake magana na manzuri fanshon, saboda abinda ake yanka wanda suke aiki yanzu ba isa a biya kudin 'yan fanshon, saboda ma'aikata sun ragu a shekaru da baya. Idan ma'aikata sun ritaya ba a mai da gurbin su, amma yanzu mai girma gwamna yana mai da gurbin wannan guraben, sannan ya ba da umarni a sake ɗaukan 1,000 don a cike wancan gibi.
Amma sun ce su bai da ma'aikatan local government ba sa ma biyan kuɗaɗen nan.
To mai girma gwamna ya ba da umarnin cewa lallai ne a ci gaba da biyan duk abin da aka yanka, saboda haka za mu kalli menene abin da ya hana su biya na san gwamnati za ta dauki mataki akan wannan.
A yayin zanga-zanga dai wani dan fansho ya yake jiki ya fadi, kuma nan take aka kai masa agajin gaggawa. Akan dai wata alama ce da ke kara tabbatar da halin damuwar da yan fansho na jihar Kano ke ciki.
A daina yan fansho.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Rahotanni daga jihar Zamfara na cewa waɗansu mutane da suka hada da mata da ƙananan yara sun mutu a wani hatsarin kwale-kwale biyu da suka nutse lokacin da mutanen suke gudu bayan ɗan bindiga sun kai hari da yammacin jiya a garin Zarma. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malamfashi ya rawaito cewa ya zuwa yanzu an tsamo gawan mutane 11.
Da yammacin jiya ne ‘yan bindiga suka shiga garin na Zarma, inda suka fara harbin kan mai uwa da wabi, wanda a sanadiyar haka ya razana mutanen garin. Manya da yara suka yi ta gudu suka je bayan gari suka shiga kwale-kwale guda biyu suka cika shi makil, wanda nauyinsu har ya sa jiragen biyu suka nutse da jama'a. Ya zuwa yanzu dai an gano gawawwakin aƙalla mutane 11. Ana kuma ci gaba da wannan. Kamar yadda Malam Sani birnin waje mazaunin garin ya bayyana mani a hiranmu da shi.
Lalle suna zuwa sai sun kai harbin kan mai uwa da wabi.
To yaya gari kuma ya kasance jin wannan harbi da aka
yi? Jin harbin kaga dole mutane su tsorata, su nemi mafaka da wurin tsira da rayukansu. To garin haka akwai wani gari ƙauyen Zaumanan kusa da mu. Dama irin hakan ta samu akan shiga kwale-kwale a tsallake to unfortunate ya za an wa jirgin yawa kusan jirgi biyu dai sun kalitse cikin daren tabbas.
To mutum nawa kenan suka abin nan?
Tabbas an samu asarar rayukan da Allah ɗaya ya san adadinsu, amma kawo yanzu gawar da anka hita ya ka gawa 6 on the spot anka hita da su. Amma har yanzu da yake ana bincike ana ba a kai ga tantance adadin mutanen da mai rufarinsu ba. Akwai waɗanda an ka bari su ana ɗan bi gulbi ana lalare, kuma an ba da sanarwa irin garuruwan da suke gefen gulbi haka don su ma don Allah su taimaka. Kuma sun ɗebi mutane sun wuce da su, mutanen ma su ma kansu ba a san adadi ba wallahi.
Dama sukan ɗan kawo muku hari da lokaci-lokaci ne nan wurin koko wannan shi ne na farko?
A gaskiya shi ne na farko duk kasancewa duk ƙauyukan da a kusa da mu sun ɗanɗana wannan azabar. Allah ya kamu wannan karon ne na farko da Allah ya garce mu da wannan iftila'i.
Shugaban ƙaramin hukumar mulki ta Bukuyin Malam Muhammad Bashir Ma'awiya shi ma ya tabbatar da kai wannan hari da kuma abin da na biyo baya.
Yanzu abin da dai muke da tabbaci an samu mutum 4. Amma dai ana nan dai ana bidatun da wasu mutane wasu sun gudu wasu ba su cikin jirgin tunda an wace tunda abin nan tashi hankali. Amma dai abin da shi hakim ya tabbatar mana dai yanzu haka dai dama mutum 5 na rasa rayukansu to Allah ya sa guda 4. Tun jiya ma da daddare ana can ana kan gida. Duk lokacin da bala'in nan wuce to ana nan dai ana gida ka sa abu na ruwa dole sai waɗanda na san kan ruwa. Amma dai yanzu haka zaman da aka yanzu ta kansilin mu yana wuri yanzu haka.
Bayan sa'a guda da muka gama wannan hira da shi sai kuma ya aiko mani da saƙon katta kwana ta waya wato text inda yake tabbatar mana da cewa mun ƙara samun ƙarin gawawwaki 7 kenan. An hada da wancan bayani da na kawo maka na farko sun kama jimlar mutum 11 kenan waɗanda suka rasu ya zuwa yanzu. Tayo abin ya ƙara ƙaruwa domin ana ci gaba da bincike. Sani Shabu Malamfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To a gaida Sani Malamfashi, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar.
Ranar 5 ga watan Oktoba na kowace shekara ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yabawa malamai kan ayyukan da suke yi na horar da ɗalibai a fannoni daban-daban na rayuwa. An kuma keɓe ranar ne don yin duba da irin ƙalubale da malamai ke fuskanta yayin gudanar da aikinsu da zimmar magance su. Malam Abid Said Hassan Jingir ya mun shimfiɗa kan muhimmancin ranar malamai ta duniya.
Lallai wannan rana ce babba, sannan muka lura malamai a cikin al'umma mutane ne masu muhimmanci, domin su ne suke ma mutane tarbiyya na yadda za su zama abin da za su zama gobe. To malami gaskiya a wannan lokaci musamman muka dauki kasar mu Najeriya ya samu kanshi a wani hali wanda kusan shine a kasan kasa ta hanyar gwamnati da ta hanyar da jama'a suke kallon malami. To wannan rana yana da kyau a ce mutane mun zauna mun nutsu mun duba mun gani menene zamu domin mu taimakawa malamai, domin aiki ne mai muhimmanci. Sa'an nan gwamnati ita ma ta duba ta gani musamman irin damuwoyi da ake samu da malamai da kuma irin ko unkula da aka sama malamai, musamman malamai na primary school da malamai na secondary, ga kuma yanzu an ce malaman jami'a su ma suna cikin damuwa da gwamnati. To wannan rana ne na zaunawa a duba, a yi tunani, a duba domin ƴaƴanmu, domin ci gaban su na gobe.
Bikin ranar malaman na bana ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'o'i a Najeriya suka shafe watanni 8 suna yajin aiki, yayin da harkokin ilimi a jami'o'i suka tsaya cik. Dr. Peter Michael Das da ke aiki a Jami'ar Modibo Adamu a jihar Adamawa ya ce ranar malaman ta duniya ta zo ne a lokacin da suke fafutukar neman waɗansu haƙoƙinsu da sauran ababen da za su inganta samar da ilimi a ƙasar.
Idan za a bi gasken shi ne yajin aiki ba abu ne wanda shi malami yake so ba, haka kuma ɗalibai ba da su so ba, haka kuma gwamnati ba da su so ba, amma wani lokaci ya zama dole ne za a yi yajin aiki domin a isar da sakonmu ga ainihin gwamnati. Su malamai idan an dakatar da albashinsu ko kuma an hana su wayansu abubuwa, suna da iyali ai, idan ba a basu ba iyalinsu za su wahala. 'Yan makaranta kuma akwai sashin doctorate degree wato PhD kenan, akwai na masters, akwai undergraduate da ake faɗa da sauransu. Idan malami yana yajin aiki kaga dukkan abubuwan da suke yi zai tsaya, don haka zai shafi ilimi matuka.
Ina kake ganin kaman gwamnati za ta yi amfani da wannan rana na malamai domin kawo sauyi ga abin da muke gani a yanzu?
Malamai ba wai suna bukatan su zama masu kuɗi su fi kowa kuɗi a ƙasar Najeriya ba, a ba su abin da aka ce nasu ne. Kada wani ya kwanta a wani guri yana karɓa. Gwamnati, shugaban ƙasa da sauransu ba su san me yake yi ba, amma kuma shi malamin ji yake ganin kuɗinsa ana ragewa kullum, wannan ba daidai ba ne. To abubuwan da suke kawo rashin jituwa kenan a jami'o'inmu a ƙasar nan, wanda kuma yana shafan ilimi.
Malaman firamare da sakandare su ne ke ba da tarbiyya ta farko ga yara har zuwa zama matasa da 'yan ƙasa na gari da za su ɗauki na wayar Najeriya. To sai dai abun bakin cikin shine yadda gwamnati ke rikon sakainar kashi da haƙoƙinsu. Malam Isiyaka Abdullahi da ke malanta a garin Doma da ke jihar Nasarawa ya ce a gaskiya kayan aiki sun yi karanci a makarantun firamare.
Alhakika yanzu al'amuran kayan aiki ma yanzu yana gagara. Mun tattara ne gaba abin da muke yi da kuma iyaye, domin kayan aiki kamar rijista, su chalk, sai mun hada da mitin da iyayen yara suke abin nan. Da gwamnati suna taimaka kwatali, yanzu abin ya gagara. Akwai embargo na employing malamai musamman mataki na primary school. A mataki da na jiya sun dan diba su replacing kadan a shekara uku wanda gwamnan AFC da yake ke yanzu. An dan diba kusan 300,000 da wani abu, amma mataki na primary babu replacement. Ba abin da za mu iya ce illa wani da ya kira ga ita gwamnati da hakkinta ne ta yi kokari ta cika daidan gwargwado.
Shi ma Mr. Joshua Balabede, malami a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, ya ce matsalar rashin biyan albashi wa malaman makaranta shi ne ke ci musu tuwo a ƙwarya.
Yanayin da muka samu kanmu, muna gaba muna baya, shi ya sa waɗansu sukan tafi waje su je su nemi aiki, wato aikin da ya fi wannan da ya kamata ana lura da mu.
To da yake kowace shekara ana gudanar da irin waɗannan bukukuwa, ya zuwa yanzu me za a ce wannan biki na ranar malamai ya haifar ma malamai?
In kika je kika yi sample interview, ina gaya miki ba za ki ji wani abu mai wanda ta yi tasiri sosai ba. kwanaki dai gwamnatin jihar Plateau ta yi kokari ta fitar mana da promotions. To promotion din nan muna gan kaman za implementin nashi da sauri to mun gani kuma gashi ta ja.
To a ta ina kake ganin kaman yake shafan ilimi gaba daya ma a Najeriya?
Ai in ka kula da malami ko ma'aikatan da ka dauka in kana son ya baka abin da ya kamata to ka bashi albashi in annual increment ya zo ko ne shekara ka bashi in promotion ya zo ka bashi to ina ga miki ka gama da ma'aikaci yanda ita federal government ta declare kwanaki da cewa za ta kara mana shekara biyar wannan shi ma yana cikin abu mai kyau wannan za ta dauke nauyin malamai wannan sun je sun study education to wannan abun gaskiya yana da kyau sai dai kuma damuwar namu din gwamnati din za ta cika alkawarin.
A jihar Kaduna kungiyar malaman sakandare a sakonta na bikin ranar malamai ta duniya ta bayyana cewa malamai fiye da 10 ne yan ta'adda suka hallaka a fadin jihar yayin da guda 50 ne yan bindigar suka yi garkuwa da su a kananan hukumomi 23 na jihar tun daga watan Janairun wannan shekara. Haka lamarin yake a wasu jihohin Najeriya. Kan haka ne a kwanakin baya gwamnatin jihar Nasarawa ta rufe makarantun jihar kamar yadda gwamnan jihar Abdullahi Sule yace sun yi hakan ne don tsaron lafiyar daliban da malaman su.
To mu da jihar Nasarawa mun yi sa'a tunda aka fara wayannan runduna ba taba zuwa an dauki yaran mu daga makaranta ba. To kuma ba mu so a fara. You know to tunda yake mun hangi wannan haka yake kuma wayansu daga cikin makarantun sun fara samun wasiku daga cikin wayannan mutanen cewa za su zo wannan makarantu. Sai muka ce a rufe kawai. To amma bayan rufewan ba mu tsaya nan ba. Sai muka sake kiran security meeting. Me ya kamata a yi? Sojoji suka faɗi abin da za a yi, ɗan sanda suka faɗi wanda ba maganan da za a faɗa wa duniya bane. Suka ce kuma ga abin da za su yi, ga inda za su shiga, ga inda za su yi, to kuma haka aka yi. Muka dauki matakai, muka tabbatar an je an kai tsaro sosai a wayannan wurare, to kuma Allah da ya taimake mu ba wani damuwa da aka samu.
Malam Isiyaka Adam da ke zama Uba ya yaba da aikin da malaman ke yi.
Duk inda aka ce ga rana an ware ta malami, to babban rana ce ga kowa, saboda malami kusan shine jagora. Shine in biki manta ba a lokacin da komai da kika sani yana hannun malami ne, wanda iyaye mu suna nuna cewa ko addini na musulunci ya nuna cewa in ka ga babanka da kaya ya taho ga malaminka da kaya ka fara karban malaminka, saboda daraja da Allah ya ba malami, saboda malami shine haske.
To wani lokaci akan samu su malaman nan suna waɗansu ɗabi'u wanda zaka ga shike hargitsa lamarin ƴaƴanmu matasa da tarbiyyansu.
Kamar yanzu mu da zamu dauki yaro tun karfe 7 kai shi makaranta wani lokaci sai 3 da rabi. Ka kusan rabin rayuwar yaron nan ta wannan rana tana hannun malami. To akwai malamai da ake samun su da ɗabi'u marasa kyau gaskiya. Mu saboda haka gwamnati dinga dan sa ido. Mu mutane kai ma za ka yaranka makaranta dole ka dan kewaya, ba wai ka kai yaro sai ka tafi. Mu duk ma iyaye mana namu lallefin wani lokaci. Zaki ga wani idan kai yaron bai aje in ba sa ba sai an tashi. Saboda haka malaman kuma na ba su shawara su daɗa yin kokari.
Shi ko wannan ɗalibi Ibrahim Muttar Sabitu da ke karatu a jami'ar tarayya ta Jigawa ya ce ana bikin ne a lokacin da suke zaman gida ba karatu.
Gaskiya a hali yanzu gaskiya ba ma cikin yanayi mai daɗi a saboda wannan strike ɗin, saboda abubuwan karatun yanzu duk ya dawo baya, da yawanci da yawa ma sun cancelin akan ba su je makarantar ba, kawai za su koma su ci gaba da wata sana'a ko zai fiye musu. Amma mu har yanzu dai muna jira in Allah yarda.
To ana batun ranar malamai ta duniya, ka yaba da abin da malamai ke yi kuwa?
Siya ina yabawa sosai, saboda malamai ne ba daban malamai ba, mu kanmu wasu abubuwan da yawa ba mu sani.
A bikin ranar malaman ta wannan shekara mai taken sauyi a bangaren ilimi yana farawa ne daga malamai. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bakin mataimakin sa Yemi Osinbajo ya buƙaci gwamnatocin jihohi su aiwatar da sabon tsarin koyarwa na gwamnatin tarayya da zai bada malamai samun madafan aiki, ingancin albashi, ƙarin ilimi da sauran muhimman abubuwan da za su haɓaka aikin malanta. Gwamnatin tarayyan ta ce ta ƙara kuɗaɗen da ake baiwa ɓangaren ilimi, za ta kuma ci gaba da ƙarawa har zuwa shekaru 4 da zai kai kashi 20 kamar yadda yake a sauran ƙasashen duniya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, jama'a sai a gafarce mu da ɗan targaɗa da muka ɗan samu. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Fatan mai saurari yana cikin koshin lafiya cikin takaitattun labarin namu na daren yau za ku ji cewa a Najeriya an zaɓi sabbin shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa NFL. Kan hakan ne na gudanar da hira da tsohon babban sakataren hukumar wasanni ta ƙasar Alhaji Ahmed Sani Yiriman Toro. Sai dai kafin nan za ku ji yadda ta kaya gasar ƙwallon ƙafa na kulob-kulob a nahiyar Turai da aka fafata jiya Laraba. Wasan da aka fafata tsakanin Salzburg da Dynamo Zagreb, an tashi Salzburg ɗin ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi, a yayin da kulob ɗin RB Leipzig ta ci Celtic 3-1. Ita kuwa Man City ruwan ƙwallaye ta yi a ragar Copenhagen har sau 5-1. Fafatawa da aka yi tsakanin Sevilla da Borussia Dortmund, Dortmund ɗin ta sami nasarar zurara ƙwallaye 4 ne a ragar Sevilla, ita kuwa ɗin na da guda. Chelsea ta sami nasara kan Milan da ci 3-1, yayin da Juventus ta yi nasara akan Maccabi Haifa da ci 3-1. Wanda aka yi tsakanin Benfica da PSG, an tashi kunnen doki. Wanda aka yi tsakanin Real Madrid da kuma Shakhtar Donetsk, an tashi Madrid din na da ƙwallaye 2, ita kuwa Shakhtar din na da ƙwaya 1 tilo. Yanzu kuma ga tsohon babban sakataren hukumar ƙwallon ƙafa a Najeriya, Yiriman Toro, Ahmed Sani Toro, da fashin baki kan sabbin shugabannin hukumar ƙwallon Najeriya da aka zaba.
Na jawo hankalin shi shugaban ya ga abubuwan da yake tafaruwa a ƙwallon ƙafa a Najeriya, bugin gimu nan ne can ne. Abin da ya kamata yana farko shi ne tabbatar da ya yi akan ƙoƙarinsa ya nemi waɗanda suke cin aikata rigin gimin nan da su. Na farko su waɗanda suka yi takara da shi ya kamata ya zauna tare da su cikin gaggawa. Na biyu kuma su gaggagaggan shugabanni waɗanda da sun yi a yi ƙoƙari ya je wurinsu ya nemi tabarakinsu ya haɗa kai yadda za a ci ƙwallon ƙafa a Najeriya ta yi nasara. Dole zai tashi kuma ya je ya nemi hanyoyin samun kuɗi zai shigo. Tunda dai FIFA tana bayarwa, CAF tana ba su, to amma ya samu masu hannu da shuri a ƙasa da waje wanda za su shigo ciki. Abin da mu muke ganin shi ya kamata kuma a yi ba kowane gasan ƙwallon ƙafa da aka fito da shi FIFA ko CAF ta fito da shi a ce Najeriya ya ta shiga ciki ba. A zaɓo yanda ake ganin za mu yi ƙoƙari za mu yi nasara. Su a dogara a tsaya kansu, su alƙalan wasa dole fa a tashi a ta horar da su a sa ido kuma a kansu, saboda kada far a bari duk wasan da ake yi a Najeriya fek ya tuna da kuɗi shi kenan sai ce nasarar wasa. Lalle a bar maganan nan da ake ta zargin cewa akwai cin hanci a kudu wasannin da ake, dole su yi ƙoƙari su ga cewa sun je sun zauna da ministan wasanni sai kuma a tashi a tafi majalisar gashi a asambly a zauna da su gyaran tsarin mulki wanda ake cewa Nigerian Football Act. Akwai abubuwa da yawan gaske wanda sai ya tashi zai ba karmin abin nan ba da yanzu.
To shi tsohon shugaban Ahmadu Pinnick me ya zaka ce a shekarun da yana shugaba?
Sai ka san shi Pinnick na ba sabon da ya shekara 8 take a jere a jere kamar saba, kuma ka san cewa ita ƙwallon ƙafa in ba ka yi nasara a wasanni ba duk jerin da ka yi duk ƙoƙarin da ka yi kai koyi ba wurin jama'a, saboda haka shi wannan bangare ne kawai ya samu cikas da su ba yi gizo ba su yi nasara ta je World Cup nan ba, saboda asarar da aka yi rashin ruwa nan ba karbin asara ba ne. Kudin da zai shigo ka kusa gida, kudin da zai shigo je ƙan wasa, kudin da zai shigo cikin gwamnati ba karbin asara ne. Dole ka san shi kuma wakilin ya ƙwallon ƙafa ta duniya gaba ɗaya kiri na ƙwallon ƙafa ta Afirka. To kaga wannan abubuwa dole a ci gaba da shi, dole a yi aiki da shi yanzu shi shugaba ta na yanzu ya haɗa kai da shi ya tabbatar cewa an samu nasara.
Na gode Allah wai. To da wannan kuma nake cewa Abdulwahab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Abdulwahab yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Yau Alhamis, ‘yan sanda a Thailand sun ce wani tsohon ɗan sanda ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a arewa maso gabashin lardin Nambua Lamphu, inda ya kashe akalla mutane 37 ciki har da yara 22, a ɗaya daga cikin mafi munanan hare-hare a tarihin ƙasar, kuma ɗaya daga cikin mafi muni da ya shafi yara a duniya. Mahukunta sun ce maharin ya koma gida inda ya kashe matarsa da ɗansa kafin ya kashe kansa. Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda 2 masu cin gajeren zango SRBM da sanyin safiyar yau Alhamis ɗin nan.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayar gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Fresh da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya. Ma assalamu.